Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 26 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
Masu kada kuri'a a gaban sun yi tururuwa a rukunin zaɓe a yau Asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Komandan sojojin ƙasa na Ukraine ya ce Russia na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Moscow. Hukumar ƙwallon ƙafar FIFA ta dakatar da shugaban hukumar ƙwallon ƙasar Spain Luis Rubiales, yayin da kwamitin ladabtarwa ke gudanar da bincike kan sumbatar 'yar wasa ba tare da amincewarta ba.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun umarci jakadan Faransa ya fice daga ƙasar a cikin awoyi 48 daga jiya Juma'a. Sannan za a ji abinda Hausawa mazauna Turai ke cewa dangane da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a yau.
Ina kire ga al'ummarmu ta Hausa, musamman wanda muke zamna a Turai, da mu yi kokari mu yi makarantu da yaranmu za su je su koyi yaranmu.
Sai kuma shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Baikeri ya shirya kuma zai gabatar, da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan sai ku gyara zama ku saurari labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Masu kada kuri'a a gaban sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Zaɓen da 'yan jam'iyyun adawa ke fatar zai kawo ƙarshen kakagida da iyalan Bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru 50. Shugaban ƙasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku. Ya kasance shugaban ƙasar tun daga shekara ta 2009. Kafin nan kuma mahaifinsa ya yi shugabancin ƙasar ta yankin tsakiyar Afirka mai arzikin man fetur. Albert Ondo Osa, ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalantar Bongo a zaɓen mai 'yan takara 14, ya ce Gabon ba kayan iyalin Bongo ba ne. A makon da ya gabata ne Ondo Osa ya bayyana a zaman ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta zaɓen na bana. Sauyin da aka yi wa tsarin zaɓe a baya-bayan nan ya janyo cece-kuce, inda masu adawa suke cewa sabon tsarin zai baiwa jam'iyyar GDP mai mulki wata dama. Komandan sojin ƙasa na Ukraine General Alexander Sirki ya bayyana a jiya Juma'a cewa Russia na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Moscow. Sirki ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa bayan wata guda ana gwabza ƙazamin faɗa tare da tafka asara mai yawa a yankunan Kupiansk da Liman. Makiya sun sake tattara sojojinsu da kuma kayansu a lokaci guda, suna girke sababbin rundunoni daga yankin tarayyar Russia. Sirski ya ce sojojin Russia na ƙoƙarin ƙara yawan ƙarfin yaƙi da kuma ci gaba da kai hare-hare. Sai dai bai bayar da cikakken bayani ba, amma ya ce sun ci gaba da lugudan wuta da manyan bindigogi da kuma kai hare-hare ta sama. A ƙarƙashin irin wannan yanayi, dole ne mu gaggauta ɗaukar matakan, wato dukkan matakan da za mu ƙarfafa tsaronmu a fagen daga da ke fuskantar barazana da kuma ci gaba a duk inda ta yiwu, in ji shi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahotonta na leƙen asiri na yau da kullum kan Ukraine cewa akwai yiwuwar Russia za ta ƙara tsananta kai hare-hare a Kupiansk da Liman a cikin watanni biyu masu zuwa. Ma'aikatar ta ce mai yiwuwa manufar Russia a yankin ita ce tsallakawa yamma zuwa kogin Oskil tare da samar da wani yanki na kariya a yankin Luhansk. A jiya Juma'a, wato manzon Amurka a Iran ya gana da iyalan ɗan ƙasar Jamus Jamil Sharmad da aka yanke masa hukuncin kisa a watan Fabrairu a Iran, bayan da aka same shi da laifin jagorantar wata ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kai mummunan harin bam a shekara ta 2008. Mataimakin jakada na musamman Abraham Pale ya saka hotonsa tare da ɗan Sharmad da kuma 'yarsa Gazelle a dandalin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter a da. Na yi farin ciki da samun damar ganawa da dangin Shamil Sharmad a yau. Bai kamata a tsare shi a Iran ba, kuma muna fatan ganin ranar da zai sake haɗuwa da masoyansa, NG Pale, da take mayar da martani ga saƙon. Gazelle Sharmad ta ce ta shaidawa Pale cewa tana buƙatar gani a aikace, kuma dole ne mahaifinta ya kasance a cikin duk wani shirin da aka amince da shi na ƴantar da 'yan ƙasar Amurka. An kama Jamshid Sharmat, wanda shi ma yake da izinin zama a Amurka a shekara ta 2020. Ma'aikatar leƙen asirin Iran a lokacin ta bayyana shi a matsayin shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Tonda, wanda ya jagoranci ayyukan ta'addanci da makamai a Iran daga Amurka. Majalisar Masarautar Iran ko kuma Tonda mai hedikwata a birnin Los Angeles ta ce tana neman maido da daular Iran da juyin juyi halin musulunci ya haɓar da ita a shekara ta 1979.
To nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun umarci jakadan Faransa Sylvain Ité ya fice daga ƙasar a cikin sa'o'i 48 daga jiya Juma'a 25 ga watan Agusta. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Faransa a nata ɓangaren ta yi watsi da matakin, saboda haka babu inda jakadan zai tafi sakamakon rashin aminta da hukumomin mulkin sojan ƙasar da suka ce ba su da halacci. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Rashin amsa gayyatar da ministan harkokin wajen Nijar ya yi wa jakadan Faransa Sylvain Ité domin ya amsa wasu tambayoyi a jiya Juma'a 25 ga watan Agusta ya sa ofishin ministan gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar Nijar bashi umarnin ficewa daga ƙasar kafin shuɗewar wa'adin kwanaki biyu, wato awoyi 48, kamar yadda yake rubuce a takardar da aka aike wa ofishin jakadancin Faransa da ke nan Yamai. Kungiyar Emsu Sande, wacce ta juma tana fafutuka kan bukatar ganin Nijar ta kwatar wa kanta cikakken yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, ta yaba da wannan mataki. Farmata taya kusace a Emsu Sande.
Matakin yayi daidai, in akwai yadda haka ma ya kamata a daukan mai shi, kuma amma bashi lokaci, ya ma dade da bai bar kasan nan ba, saboda duk wani rene hankali da Faransa take ma Nijar, jakadan nan shi ma wani babban kwaro ne, tunda har ya samu lokaci yake ma mutane wai ruwan da muke sha a Nijar ruwan Turai ne ko kuma ruwan Faransa ne?
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu, domin a ra'ayin wani jigo a jam'iyyar PNDS Sahanin Muhammadu an yi kuskure wajen yanke wannan shawara.
Abu ne wanda yake tabbatar da cewa da busu gane ya ne ƙasa take tafiya kamar irin Nijar, ba ka tasowa haka nan kawai kace za ka doka irin jisiza irin wannan haka nan kawai kamar dai kayan wasa. Abu yana son nazari sosai, saboda akwai wanda su an ce musu kawai Faransa kawai shi kenan sai su fi, saboda wannan ne wasan suke goyon bayan su.
A martanin da ta mayar sa'o'i kaɗan bayan bayyanar wannan mataki, gwamnatin Faransa ta yi watsi da shi saboda dalilai masu nasaba da abin da ta kira rashin halaccin mahukuntan Nijar na yau. Har ila yau ga ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa a kan wannan takaddama.
Faransa ƙasa ce ta demokratiya, kuma sun tabbatar da cewa da ba su yarda da su ba, saboda ba kaiwa wanda 'yan ƙasa suka zaba kai ka zaka kawai kai tsaye ka ce kawai kai baka so ne, kuma kai ka ce wai ka shi bai wasu kai ya zama dan Nijar.
Mu dai muke da ƙasar mu, kuma soja da suka dauka sun rushe duk waɗansu takardu wanda ake zancen harkar demokratiya, wanda dan zan regime exceptional kenan. Jakada Horanshi ta yarda da soja, ba ta yarda da sojawa ba, zai bar garin nan.
Tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne aka shiga takun saka a tsakanin gwamnatin Faransa da sojojin majalisar CNSP, yayin da Faransar ke matsin lamba a kan su maida shugaba Mohamed Bazoum kan mukaminsa. Sojojin a nasu bangare sun tsinke dukkan wata yarjejeniyar ayyukan soja da ke tsakanin kasashen biyu. Hasali ma sun umarci kasar da ta yi wa Nijar ɗin mulkin mallaka ta kwashe dakarun da ta girke a kasar da sunan yaƙi da ta'addanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Har yanzu yawancin ƙasar Kenya bai da wutar lantarki kusan sa'o'i 12 bayan daukewar wutar lantarkin da ba a tantance mafarinsa ba a daren jiya Juma'a, da ya yi sanadiyar rufe babban filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa, lamarin da kuma ya sa wani ministan gwamnati ya nemi gafarar jama'a da ba kasafai akan samu irin haka ba. Wasu manyan asibitocin Nairobi da kuma ofishin shugaban ƙasar sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa har yanzu suna amfani da injinan samar da wutar lantarki. Daukewar wutar lantarki na baya-bayan na a duk faɗin ƙasar na zuwa ne makonni kaɗan kafin gwamnatin Kenya ta karɓi baƙuncin taron ƙolin Afirka na farko kan yanayi, inda makamashi zai kasance cikin muhimman batutuwa. Kenya na samun kusan dukkan makamashinta daga hanyoyin da ake sabuntawa, amma ababen more rayuwa da kuma zargin rashin kulawa sun kasance wani batu a kasar mai mutane sama da miliyan 50. Yau Asabar, hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Spain Luis Rubiales daga aiki, yayin da kwamitin ladabtarwa ke gudanar da bincike kan halayyar da yayi a wasan karshe ta gasar cin kofin duniya ta mata, wanda ya hada da sumbatar yar wasa ba tare da amincewarta ba. FIFA ta ce an cire Rubiales daga dukkan ayyukan kwallon kafa na tsawon kwanaki 90 har sai an bude shari'ar ladabtarwa a kansa a ranar Alhamis. Rubiales ya ki yin murabus daga shugabancin hukumar kwallon kafar a jiya Juma'a a wani taron gaggawa na majalisar gudanarwar hukumar kwallon kafar Spain, lokacin da ake sa ran zai sauka daga mukaminsa sakamakon matsin lamba daga gwamnatin Spain da erwa da kuma ƴan wasa mata da kungiyoyin kwallon kafa da kuma jami'ai. FIFA ta bayar da jadawalin hukuncin da kwamitin wato FIFA bata bayar da jadawalin hukuncin da kwamitin ladabtarwar ta zai yi ba. Alƙalan ladabtarwa na wato na hukumar na iya sanya takunkumi kan ɗaiɗaikun mutane tun daga gargaɗi da tara har ya zuwa dakatarwa daga wasanni. Matakin na FIFA ya zo ne bayan da hukumar kwallon ta Spain ta mayi barazanar ɗaukar mataki kan ƴar wasa Jenny Hermoso saboda ƙin amincewa da irin sumbatar da Rubiales ya yi a lokacin gabatar da lambar yabo da kofi bayan da Spain ta yi galaba kan Ingila da ci 1 da nema a ranar Lahadin da ta gabata a Sydney ta kasar Australia. Dakatarwar ta FIFA za ta haramta wa Rubiales yin aiki a sha'anin kwallon kafa ko kuma tuntubar wasu jami'ai.
Murtala Faruku sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yau 26 ga watan Agusta yake bikin ranar Hausa ta duniya. Masu iya magana dai na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi, sai dai duk da haka Hausawa mazauna Turai sun ci gaba da raya al'adunsu duk kuwa da nisan da suke da shi da ƙasar Hausa da makalubalen da suke cin karo da su daga lokaci zuwa lokaci a ƙoƙarinsu na son ganin sun raya al'adar a ƙasashen Turai. Wakilin muryar Amurka Ramatu Garba Baba ta haɗa mana rahoto kan yadda Hausawa da ma waɗanda ba Hausawa ba ke bikin ranar Hausa ta duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Bello Sisko daga nan ƙasar Jamus. Ina ce ƴan uwana al'ummar Hausawa, murnar ranar Hausa ta duniya.
Ya zama dole mu girmama wannan rana ta Hausa ta duniya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ana nuna salisu amma mutane sun fi sani da cizo.
Sunana Abubakar Bello Ismail wanda kuka sani da Adis Fulani. Ina ce ɗaukacin al'ummar Hausa na duniya a duk inda suke murnar ranar zagayewar Hausa ta duniya baki ɗaya.
Yadda wasu daga cikin Hausa mazauna ƙasar Jamus ke murna da zagayewar ranar Hausa ta duniya kenan. Sai dai kuma ba Hausa kaɗai ne ke maraba da zuwan wannan ranar ba. Don wasu daga cikin Turawan Jamus da ke sha'awar koyon harshen na Hausa, su ma sun yi tsokaci albarkacin ranar Hausa ta duniya.
Suna na Asfat, jama'a barka da ranar Hausa ta duniya.
Sunana Mark, kuma ni dalibi ne a Jami'ar Kolon a kasar Jamus.
To wannan dai ya nuna yanda harshen na Hausa ke ci gaba da samun karbuwa a sauran sassan duniya. Sai dai duk da irin wannan ci gaban da aka samu, akwai dai kalubalen da harshen ke fuskanta sosai, musamman ma a tsakanin Hausawa. Inji Malam Ibrahim Musin, wani malami dan Najeriya da ke sashen koyar da al'adun Afirka a jami'ar birnin Cologne da ke arewacin kasar Jamus, kuma ke koyar da Jamusawa harshen na Hausa.
Rashin wadatattun kayan karatu na zamani wajen koyar da shi yara, da kuma matsalar da wasu iyayen ke da suke nuna kyama ga harshen wajen kin yi wa ‘ya’yansu magana da harshen, ko da matsala kuma wadda ita ma tana tasiri ga wajen koyo da koyar da wannan harshen na Hausa, shine matsalar tsaro a ƙasashenmu na Najeriya, kuma yanzu ma Nijar an samu matsala da dai sauran wajajen da Hausawa.
To a ɗaya ɓangaren kuwa, ɗaya daga cikin ƙalubalen da wasu daga cikin Hausa mazauna Turai ke fuskanta shine yadda yaran da suke haifa a Turai ke fuskantar koma baya wajen magana da harshen. A nan Malam Ado Salifu ya shawarci waɗanda ke fuskantar wannan matsalar da su tashi tsaye don nema wa matsalar mafita.
Ina kire ga al'ummarmu ta Hausa, musamman wanda muke zamna a Turai, da mu yi kokari mu yi makarantu da yaranmu za su je su koyi yaranmu, tunda ya bayyana yaranmu ya sa kuma yaranmu su yi koyi yaran nan yanda ya kamata.
To alƙalma daban-daban dai sun nuna irin bunƙasa da harshen Hausa ke ci gaba da yi a faɗin duniya. Bincike na baya-bayan nan ma ya nuna cewa harshen ne na 11 a wajen girma da yaɗuwa cikin hanzari a duniya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5, ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya yi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka dora mata alhakin horar da harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. A cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu nakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu. A don haka magabata sun ba da gudunmuwa ga wannan sashen. A ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikara ya kai jiki domin sanin takamaiman aikin da cibiyar ke yi. Ga dai tattaunawarsu da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka.
Sunana Dr. Danjuma Adamu Ismail, ina aiki a nan Nigerian Institute of Transport Technology, wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da ke nan Zaria, kuma ni matsayina director ne a nan wurin. Na fara aiki a nan wajen shekara wajen 20-30 kenan yanzu. So munan hukuman cibiyar
kana da wannan hukuma ita ta haura ma shekara 30 kenan
a tun zamanin shagari a kafata lokacin, amma ta fara aiki 1986 wato 1986 lokacin sojoji, lokacin Babangida, a lokacin aka fata ta fara aiki ta fara abin, amma lokacin shagari aka fara aidiyan a kafata.
Amma ta kamar mai menene wannan hukuma take?
Okay, abinda take shine ita cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya da ke ba da horo harkan sufuri da kuma bincike da kuma abinda mai kiran shi sa ido harkan sufuri da ke Najeriya da duniya. Mu ga inta ina za mu tallafa ma ita Najeriyan gwamnati akan harkan sufuri, domin sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara, to kaji manufan mu anan kenan. Amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a Najeriya 1986 in ka duba za ga harkan sufuri, ilimin sufuri babu shi a universities din a jami'o'in. Duk wanda ya fito sai dai ga ya fito daga degree akan tattalin arziki ko geography, to su ne zaka same suna managing din sufuri din. To kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge din akan abin. To karke shi ne sai aka ce to ta yaya za a ai feeling gap din wannan abin, wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na ramasa ilimi. Sun sai aka ce a kafa wannan makaranta, duk wanda aka dauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a bashi horo na wata 6 kaga ya cike gurbi akan harkan sufuri ya san kan sufuri wanda zai zo ya si managing din wannan sufurin Najeriya to kaji lokacin da aka fata kenan sai aka fata da niyan za a yi program guda biyu akwai matsakaicin zango akwai kuma dogon zango ko kuma akwai gajejurun zango karatu gajerun zango short courses kenan wanda za a yi sati daya sati biyu har wata daya ana yi to aka zo dogon zango kuma shi daga wata shida har shekara biyu har shekara uku da suka wuce
shi kamar horon mai ake mai da hankali wajen ganin an yi a horarwar da ake
abinda za a duba a ga in misali kana harkan transport ne maritime me ya kamata na ruwa me ya kamata ka samu ilimi akai hakan da zaka rike waf kenan port shine me kuke ran shi port dai haka tashar ruwa ta jirgin ruwa ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da zamu baka in kana harkan airport ne jirgin sama shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na kai aiki a wajen shi ma zamu baka in kuma kana aiki a jirgin kasa ne haka shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term shi ne sai mu baka irin ilimi akan wannan
wato sufuri dai ko ma wani iri ne ko jirgin sama ko ruwa ko kasa duka wannan hukuma tana
duk tana bada horo akai da karami wannan na sati ɗaya sati biyu da kuma na shekara ɗaya shekara biyu to amma da kaida sai aka zo aka ce mana mu za mu yi shekara ɗaya ko shekara biyu to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko babban diploma ko kuma master's degree to a ga'ida kuma aka ce dokar Najeriya ta ce in za ka yi wani to sai dai university za ta bayar to shi ne sai muka yi haɗin gwiwa da jami'ar Ahmadu Bello University ita ta yadda muna da ƙwararru akan waɗannan amma ita kuma ita za ta ba da takarda shaidan cewa an yi kaza kaji haka yanda muka yi saboda su suke duba mana suka sa mana ka'idoji mun ko muna cikawa shikenan duk daliban idan sun gama corpus graduate diploma wato babban diploma da kasa ko kuma babban degree wato masters to even za ta baka certificate basu sun amince da karatun da muke bayarwa
shirin murya Amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuƙa akan abin da ya shafi zirga-zirga da sufuri yadda za a sauka lafiya ana magana sai an samu ƙwararru ko kuma kuna ba da horon da za a samu ƙwararru ya kuke yi wajen musamman masu tuki wajen ba su horo kuna ba da horon ko kuna horar da masu horawa ne kamar irin hukumar kare haddura ko kuma hukumomi na jihohi irin su Karota ko Kasaliya kamar a Kano ko Kebbi
to a gaida na Ikara daga wannan tambayan ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail da Isa Lawal Ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida Baba Yako Makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Jamila da Fatimatan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Aishan Usain Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nukiyawa Cakala tare da Aishan Lawan Bini Hambali MK dan Silva Sokoto daga Cibiyoyi Hausa. Mu dai ba Hausawa ba ne, amma wallahi muna alfahari da harshen Hausa domin da Hausa muke aika ma gidan rediyon Amurka sako da isar mana da shi a duk inda muke so. Don haka muna taya Hausawan duniya murnar zagayowar wannan rana ta Hausa ta duniya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa mazajenmu su yi mana kishiyoyi Hausawa domin mu ƙara ɗaukan darasin Hausa a wurinsu. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam biyo Hausa, Allah ne kadai ya san irin yawan al'ummar da suke kwana da yunwa a kasar mu Najeriya, sanadin tashin rayuwa da muke fama da shi. Zan yi amfani da wannan dama in kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa mabukata, domin a gaskiya ana cikin wani hali, duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Daga bisani nake addu'ar Allah ya kawo mana sauki, amin summa amin. Sako daga Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rijau ta ce salam sashin Hausa. Hakika sace mata sama da 40 da mayakan Boko Haram suka yi a jihar Borno akan wani abin tada hankali ne kuma wani koma baya ne ga sha'anin tsaro. Don haka ya zama wajibi ga mahukunta su yi duk mai yiwuwa domin ganin sun ceto rayuwar waɗannan bayin Allah da kuma daƙile sake faruwa hakan a nan gaba. A ƙarshe ina roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin. Saƙon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa tare da Malam Dogo Direba Kalalabuwa suka ce salam biyo Hausa, da fatan kowa yana lafiya. Mu a yau muna addu'a zuwa ga ƙasar mu Nijar bisa zaman lafiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Nijar baki ɗaya, amin summa amin. Sai sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya ta ce assalamu alaikum biyo Hausa, gamayyar malaman addinin musulunci daga Najeriya da ke kokarin sasanta rikicin jamhuriyar Nijar akan abin ayaba ne matuƙa. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa haƙarsu ta cimma ruwa. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce haƙiƙa yau take rana Hausa ta duniya, tabbas mu Hausawa muna matuƙa alfahari da wannan rana. Fata da roƙonmu shi ne harshen namu ya ci gaba da yaɗuwa har ya mamaye duniya baki ɗaya, Allah ya sa haka, amin. To madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar a yi wata-wata, a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com, sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To hafiz a takaice, masu kada ƙuri'a gaban sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasar da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Zaɓen da 'yan jam'iyyun adawa ke fatan zai kawo ƙarshen kakagida da iyalan Bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru 50. Shugaban ƙasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku, ya kasance kuma shugaban ƙasar tun daga shekara ta 2009. Kwamandan sojojin ƙasa na Ukraine General Alexander Sirski ya bayyana a jiya Juma'a cewa Rasha na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Moscow. Sirski ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa bayan wata guda ana gwabza ƙazamin faɗa tare da tafka asara mai yawa a yankunan Kupiansk da Liman. Makiya suna sake tattara sojojinsu da kuma kayansu a lokaci guda, suna girke sababbin rundunoni daga yankin tarayyar Rasha. A jiya Juma'a, manzon Amurka a Iran ya gana da iyalan ɗan ƙasar Jamus Jamshid Sharmad da aka yanke masa hukuncin kisa a watan Fabrairu a Iran, bayan da aka same shi da laifin jagorantar wata ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kai mummunan harin bam a shekara ta 2008. Wato mataimakin jakada na musamman Abraham Pale ya saka hotonsa tare da ɗan Sharmad da kuma ƴarsa a dandalin sada zumunta na X, wadda ake kira Twitter a da. Har yanzu yawancin ƙasar Kenya bai da wutar lantarki kusan sa'o'i 12 bayan ɗaukewar wutar lantarkin da ba a tantance mafarinsa ba a daren jiya Juma'a, wanda ya sanadiyar rufe babban jirgin sama, wato filin sama na ƙasa da ƙasa. Yau Asabar, hukumar ƙwallon ƙafar ta duniya wato FIFA ta dakatar da shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Spain Luis Rubiales daga aiki, yayin da kwamitin ladabtarwa ke gudanar da bincike kan halayyar da ya yi a wasan ƙarshe ta gasar cin kofin duniya ta mata, wanda ya haɗa da sun batar 'yar wasa ba tare da amincewarta ba.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu sake dawa da wani sabon shirin ciki har da shirin amsoshin tambayoyinku. yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau Nashwa. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare.